بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما ترموا لما تسلموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدى أدوان قوة وانا مجلس إلى تفسيري وانا مسلاتنا بلال بن رباء وانا برنينا كتنا وانا رانا تشاهد غوث رمضان شكرا تجبو قياد تريد 30 دسرة wanda yayi daidai da 27 ga watan Mayu na shekara ta 2018 mun taro anan domin ci gaba da tafsirin suratul baqara sura mai falala wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'allamu suratul baqara fa inna akhadhaha baraka wa tarkaha hasara wa la tastati'uha al baqara ko yi suratul baqara saboda riko da ita albarka ne baranta kuma hasara ne kuma masu sihiri ba sa iyawa da ita annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa la taj'alu buyutakum quburan kada ku sanya gidajen ku su zama kamar kabararraka saboda kabari ba a karanta alqur'ani a ciki yake cewa ku rinka karanta suratul baqara a gidajen ku saboda shedan baya shiga cikin gidan da ake karanta suratul baqara a ciki insha Allah ta'ala zamu tashi daga fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yastahi
a'udhu billahi minash shaytanir rajim
cewa a cikin wannan aya mai albarka inna Allah la yastahi Allah baya jin kunya ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa Allah baya jin kunya idan ya tashi buga misali ya buga misali da koda kwatan kwatin sauro ne fama fawqa malamai sun yi sabani wajen fassarar ta akwai malaman da suke ce abinda ake nufi da fama fawqa ma'ana fama dunaha ma'ana koda abin da bai kai sauro bane akwai malaman da suke cewa abinda ake nufi da fama fawqaha ala zahiriha ma'ana ko abin da yafi sauro girma kuma yanzu kaga Allah ya buga misali da kuda kamar yadda ya zo a cikin suratul hajj ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la wadanda kuke bautawa wadanda ba Allah ba ba za su iya halitta kuda ba ko da kuma sun haɗu su duka malamai suna cewa a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kan munafukai ta inda ya buga misalai game da munafukai ya kwatanta su da misalin mutumin da ya kunna wuta ko ya nemi a kunna masa wuta bayan wutar ta ruru sai ya bar gurin kamar yadda yake cewa masalun ka masalin sauka da nara sannan kuma Allah ya buga misali game da yadda munafukai suke ya buga kamar mutumin da ya zamanto cewa ruwan sama ya sauko yana jin tsawa ya zamanto yana saka hannunsa a cikin kunne don gudun wannan tsawa lokacin da Allah ya buga waɗannan misalan sai munafukai suke cewa ai Allah subhanahu wataala ya girma ya fi ƙarfin ya buga waɗannan misalan saboda haka shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar inda yake cewa la yastahi an yadriba masalan ma ba'ubatan fama fawqa, shi Allah fa baya jin kunya ya buga misali koda kwatankwacin girman sauro ne, ko kuma ma abun ma da bai kai ta ba, ko anan ma Allah subhanahu wataala zai iya buga misali. Saboda haka wannan yana nuna mana girman Allah subhanahu wataala, da kuma cewa Allah subhanahu wataala yana buga misali game da abin da yake da alaka da halittarsa. Kamar yadda za mu ga Allah subhanahu wataala yana yawan buga misalai, za mu gane cewa babban manufar buga misali shine kawai don a fahimci abin. Allah yana cewa a cikin suratul Hijr, ko kuma mu ce suratu a cikin suratul Ibrahim dai kafin suratul Hijr, alam tara kayfa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Allah subhanahu wa ta'ala kuma yake wa matsalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin ijtussat min fawqi al-ard ma laha min qara. Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misali a suratul Nahl, daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay, wa daraballahu masalan rajulayni ahaduhuma abtah la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawla aynama yuwajjihu la yati bi khair. Allah madaukakin sarki ya buga misali har da gizo-gizo, kamar yadda ya zo a cikin suratul al-ankabut, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna cewa misalin waɗanda suka riƙi wanda ba Allah ba kamar misalin gizo-gizo ne da ya riƙi gida, wanda kuma gidan gizo-gizo shine gida mafi rauni, saboda kasancewar shi gizo-gizo gida ne wanda ba shi da ƙarfi da kaya haka za ka yaye shi. Sannan kuma abu na biyu shine duk iya yadda aka zuba wani abu a cikin gidan nan, to za ka ga komai da komai wanda yake cikin gidan. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da cewa yana da rauni. Mu ci gaba? Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta gidan gizo-gizo yana da rauni saboda dalilai guda biyu. Dalilin farko shine kasancewar gidan gizo-gizo gida ne wanda komai na ciki za ka gani, da haka ka ga yana da rauni. Na biyu kuma kasancewarsa gida ne wanda ba zai yi wahalar sharewa ba. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa ammal ladina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim, amma waɗanda suka yi imani to za su gane cewa waɗannan misalan gaskiya ne daga Ubangijinsu. Wa ammal ladina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha masala, amma waɗanda suka kafirce to sai su dinga cewa me Allah yake nufi da waɗannan misalan da yake bugawa. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a suratul Muddathir, wama ja'alna ashaban nari illa mala'ika wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru liyastayqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imana wala yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minuna wal yaqula alladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna madha arada Allahu bihadha masalan. Haka Allah ya bayyana kwatankwacin haka a suratul Muddathir, inda ya bayyana waɗanda suka yi imani suna samun yaqini, amma waɗanda kuma ya zamanto ba su yi imani ba, a zuciyarsu akwai rashin lafiya, to su kuma suna samun matsala. Allah madaukakin sarki yake cewa a nan yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Allah subhanahu wa ta'ala yana fadar da mutane da yawa daga wannan misalin da yake bugawa, wa yahdi bihi kathira, akwai kuma waɗanda suke shiriwa da shi, saboda duk waɗanda suke shiriwa da shi yana ƙara musu imani, yana ƙara musu samun yaqini. Allah yake cewa wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin, ba waɗanda suke bata da wannan misalin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bugawa illa al-fasiqin, sai waɗanda suke fasikai. kalmar al-fisku a lugar larabci kamar yadda malamai suke fara shine al-khuruju an itta'a mana mutum ya zamanto ya fita daga biyayya ko kuma ya fita daga daidai wannan yana daga cikin dalilan da yasa ake cewa tsira waifika ake ce mata fatika karama saboda ita ma tsira babban aikin ta shine tayi banna wannan shine dalilin da yasa ake ce mata waifika kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin hadisi haka na annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa abubuwa biyar fatikai ne ana kashe su a zaman gida kamar yadda kuma ya halatta a kashe su ko da ana cikin harami na umara ko kuma na haji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shirwa ya faɗi maciji da kunama ya faɗi kare wanda yake mahaukaci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi tsira a cikin wannan hadisi wannan yake nuna mana cewa duk wanda ya fita daga biyayya ga Allah ana ce masa fasiki wannan shine dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya kira kafirai da munafikai da cewa fasikai saboda ba sa bautawa Allah subhanahu wataala yake kamata ba kuma tayin abin da Allah madaukakin sarki ya umarni da shi wannan yasa Allah subhanahu wataala ya kara sifanta su da cewa
alladheena yaqbuluna ahda ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
الله مروك تسكيكي شوى waɗannan fasikan su ne waɗanda yanqudun ahdallahi min ba'di miqati su ne waɗanda suke warwar alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala bayan an ɗaura malamai sun yi sabani menene ake nufi da alƙawarin Allah a nan gurin akwai malaman da suka ce shine abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi da kuma abubuwan da ya hana a kan harshen manzanninsa wanda munafikai sun ɗauka amma kuma daga baya suka warware ba ta aiki da shi akwai malaman da suka ce abinda ake nufi da allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitaqi ana magana akan yahudu da nasara waɗanda ya zamanto cewa Allah madaukakin sarki ya ɗau alƙawari a gare su akan cewa idan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo za su yi imani da shi kuma za su yi biyayya gare shi kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul baqara wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru a da can baya sun kasance suna neman taimako ga waɗanda suka kafirta suna cewa Allahumma ansurna 'alayhim bi hadha an-nabiy al-mabhuth ya Allah ka taimake mu akan su da wannan annabin da zaka aiko mana saboda haka amma daga baya da annabin ya zo kawai sai suka kafirce saboda bai zamanto an aiko su a cikinsu ba akwai malaman da suka ce abinda ake nufi da allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitaqi ana nufin alƙawarin da Allah subhanahu wataala ya ɗauka game da zuriyar annabi adam a lokacin suna cikin annabi adam inda Allah subhanahu wataala ya nemi da su yi ikirari da a cewa shi Allah ne kuma suka yi ikirarin kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul a'raf وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا على أنفسنا كما يقول الله سبحانه وتعالى يكتوى Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawari wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala shahidna yawwa saboda haka na'am wa shahadahum ala anfusihim saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala anan gurin ya dau alƙawari game da waɗanda suke zuriya annabi adam akan cewa shi ubangijinsu ne kuma suka yadda su bayan Allah subhanahu wataala ne kuma Allah subhanahu wataala ubangijinsu ne amma daga baya sai ya zamanto cewa sun warware wannan alƙawarin da Allah subhanahu wataala ya ɗauka da su Allah subhanahu wa ta'ala ya dauka alƙawari duk kowa ya shaida cewa Allah ne Allah amma kuma daga baya sai ya zamanto cewa wasu daga ciki sun canza dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayi bayani akan wannan ayata wa in akhadha rabbuka min bani adama min dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum saboda haka wannan wasu malaman suka ce shine ma'anar alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zamanto cewa an warware ala kulli halin kowanne daga cikin waɗannan abubuwan da malamai suka faɗa a zai iya ɗauka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal kuma bayan wannan abin da suka yi suna yanke abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da cewa a sadar da shi akwai malaman da suka ce abin da ake nufi nan gurin ana nufin sada zumunta wato ba sa yin sada zumunci sada zumunta yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da su annabi sallallahu alaihi wa sallam ma ya karfafa su kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa yake cewa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham mana ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙo da shi wal arham haka nan kuma ku ji tsoron zumunta ita ma kar ku yanke ta annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi ingantacce yana cewa man ahabba an yusa'a lahu fi rizqihi wa man ahabba an yusta'a lahu fi rizqihi man ahabba an yusta'a lahu fi rizqihi wa yusta'a lahu fi atharihi hal yasil rahimahu duk mutumin da yake fatan Allah madaukakin sarki ya jinkirta masa rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya yalwata masa a arzikinsa to yi kokari ya sada zumunci yayi kokari ya sada zumunci dan haka sada zumunci yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske yana daga cikin abubuwa waɗanda suke sada mutum da rahmar Allah subhanahu wataala saboda ar-rahim din kamar yadda wasu suka faɗa daga cikin sunan Allah subhanahu wataala mai girma aka ciro shi Allah subhanahu wataala yake cewa wa yufsiduna fil ard suna kuma yin banna a bayan ƙasa ta hanyar sabawa Allah subhanahu wataala da kuma yin abin da Allah subhanahu wataala bai yadda da shi ba wannan yasa Allah subhanahu wataala a cikin surat ar-ra'd da yake bayani game da sukkofin muminai waɗanda za su shiga aljanna Allah madaukakin sarki ya faɗi tsayar da sallah ya kuma faɗi ba da zakka da kuma sadar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da a sadar da shi sannan kuma waɗanda su kuma za su sha azaba Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da cewa su ma a can yaqta'una ma amara Allah bi an yusal suna yanke abin da Allah madaukakin sarki ya umarni da cewa a sadar da shi Allah yake cewa ula'ika humul khasirun waɗannan su ne masu hasara a can kuma ayar suratul ra'd Allah yake cewa ula'ika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar inuwar Allah subhanahu wa ta'ala ta tabbata a gare su kuma mummunan gida shi ma ya tabbata a gare su duk lokacin da mutum ya asara to ya zamanto cewa ya rasu arzikin lahira saboda asara shi ne mutum ya zamanto ya zama dan wuta ya zama kuma wanda ba shi da wani cikakken jin daɗi a cikin duniya saboda duk iya jin daɗin da za ka yi in dai ya zamanto baka da imani to aikin banza ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kai ka takfuruna
billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum
yake mamakin yadda ɗan adam yake yin kafirci yake kuma wuce gona da tsiri wajen girman kai Allah yake cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wai meye dalili ta wannan sababi kuke yin girman kai kuke kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala alhali kuma kuntum amwata ma'ana da can kun kasance ku matattu ne ku matattu ne. Abin da ake nufi da matattu a nan gurin shi ne mana da can ku mani ne. Kaga mani mataccen abu ne, tunda inda za ka zubar da shi a ƙasa bushewa zai iska ma ta tafi da shi. Fa ahyaku, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya raya ku ta yadda ya buta muku rai a cikin iyayenku mata. Daga nan kuma ko ka fito tumma yumitukum, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe ku ya ɗau rayuwarku, tumma yuhyikum, sannan bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma ya sake raya ku ranar lahira, a lokacin da za a tashi mutane a saka wa kowa da aikinsa. Tumma ilayhi turja'un, sannan izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala za ku koma. Kamar yadda wata ayar ta zo ta nuna irin cewa ɗan adam ba kowan komai ba ne. Allah yana cewa an kulku min ghairi shay'in am humul khaliqun, wai su ɗan adam ba wanda ya halicce su ne ko kuma su suka halicci kansu. Allah subhanahu wa ta'ala a suratul Nazi'at yana cewa a antum ashaddu khalqan am as-sama, wai ku ne kuka fi tsananin halitta ne am as-sama ko kuma a sama banaha, wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto cewa ya kera ta ya kuma gina ta gini wanda yake tabbatacce. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Saboda haka dan adam din nan fa daga mani aka halicce shi, da haka me dalilin da yasa yake girma sai kamar yadda su kansu kafiran za su faɗa da kansu, za su ce rabbana amattana sanatayni wa ahyaytana sanatayni, ya Allah ka kashe mu sau biyu kuma ka raya mu sau biyu. Saboda haka dan adam inda a ce zai yi tunani asalin halittar shi da kuma asalin yadda yake, to bai kai ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala girman kai ba, kai bai kai ma ya zaman to ya yi wa ɗan uwan shi ɗan adam girman kai ba. Wani lokaci wani sarki ya zo ya wuce ta gaban wani malami yana ɗagawa yana jiji da kanshi, sai malamin bai kalle shi ya yi masa magana ba. Saboda haka sai sarkin sai ya juyo ya ce kai baka gane ni ba ne, sai ya ce eh na gane ka mana, kai ne ɗan adam, farkon ka ƙazanta ƙarshen ka mushe, a tsakiyarka kuma kana ɗauke da baya. Ya kuke ganin wannan digiri cikin ya yi na idan a jaraba ne za ku bayi 95% na 100%. To kaga wannan shi ne tarihin ɗan adam a takaice. Saboda yanzu maniyinka idan da zai tafi sifarka, to kai kanka ba za ka so ka fito wani ya ganka da shi ba, kunya za ka dinga ji. To duk ɗan adam fa idan ka kira nana Hawwa'u da annabi Adam da annabi Isa, duk wani ɗan adam da maniya ka halitto shi. Saboda kaga wannan definition ya masa mai kyau, da haka shi ma da yake ya yi da definition din bai ƙara ce mai komai ba. Saboda haka wannan yake nuna muku cewa ɗan adam ba wani abu ba ne, kuma bai kai wani abu ba. Inda mutum zai mutu a bashi ba a saka shi a ƙanƙara ba ya yi awa biyar sida, a nan za ka gane cewa ɗan adam ba komai ba. Saboda duk wanda ya taɓa ganin awa wacce ba a sa mata ƙanƙara ba, inda za ta yi awa biyar sida yadda za ta kokkoma ta sassan dare, wala malam kawai za ka san Allah maɗaukakin sarki yana barin ɗan adam ne ya zamanto sun yi abin da suka ga dama. Wato yana daga cikin girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma abin da za ka gane ƙudurarsa da kuma yadda za ka gane cewa Allah gagarabajau ne, shi ne da har yanzu ba a taɓa samun wani technology wanda ya zamanto cewa ya gano inda rage ka. Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul Isra yana cewa wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila, yake cewa rai yana daga cikin lamarin Ubangiji. To abinda zai baka mamaki shine yadda rai wani abu ne guda ɗaya a jikin ɗan adam, amma idan Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara aka cira wannan ran aka zare ba wata gaba da za ta mutu. Gabobin ɗan adam guda nawa ne a jikin shi? Na 360. To ba wata za ta mutu ya ci, in dai ka kalli gawa ba abin da yake mutu. Saboda haka shi yasa akwai wani malami a ABU Zaria makarantar mu yana koyar da ina ko geography ne sai yake cewa shi duk abin da ba a gani kawai karya ne babu shi shikenan sai wani ɗalibin sai yake ta biyu haɗe sun kana da rai yake ɗin yake to kana ganin ka sai ce ba a gani shikenan malamin ya yi shiru kaga wannan amsa ce wacce take ta fili kuma amsa ce da take nuna ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala wanda inda ce Allah subhanahu wa ta'ala yadda za ka gane gajiyar ɗan adam da kuma ɗan adam cewa ba kowan komai ba ne shine idan da Allah subhanahu wa ta'ala zai hana kai fitari kawai kinta Allah a nan gurin ya sa kaifa mana lista ajju sai ya ake ma kake sakuncewa Allah alhali sai ba kowa ba ne yanzu inda Allah subhanahu wa ta'ala zai jarrabe ka kawai a ce kai kwana goma fitani ya daina fitowa a lokacin ne mutum zai gane cewa shi ba kowa ba ne ko Allah ya hana ka ba haya duk waɗannan abubuwan inda Allah subhanahu wa ta'ala zai jarrabe ka to a nan gurin za ka gane cewa kai ba ka isa komai ba wannan yadda kamar yadda suka faɗa Abdulmalik bin Marwan a lokacin da ya zo mutuwa ya kusa mutuwa ya dinga faɗa yana cewa ya man la yazulu mulkuhu irhamil yawma man qad zala mulkuhu ya wanda mulkinsa baya gushewa kai wa wanda mulkinsa ya gushe ya rahama shi Abdulmalik bin Marwan yana ɗaya daga cikin manya-manyan halikoki waɗanda suka zo a daular Banu Umayya saboda haka wannan yake nuna maka ajizancin ɗan adam da kuma cewa ɗan adam bai kai komai ba akwai wani dattijo da ya samu matsalar fitsari saboda haka aka je za a yi masa operation da haka sai likitan ya ce masa sai ya ba da kuɗi ina da kan kai wajen dala 70,000 sannan za a yi masa operation da saboda haka sai ya zamanto kawai wannan mutumin sai ya fashe da kuka aka zan shi yana ta kuka sai ake tambayar sa saboda su a zaton su dalilin da ya sa yake kuka shi ne kuɗin sun mai tsada shi ne sai yake cewa shi wallahi matsalar ba ta kuɗin ba ce matsalar shi ne shi abin da yake tunawa shi ne ya yi shekaru wajen sun kai wajen 70 yana fitari kyauta bai taɓa biyan Allah subhanahu wa ta'ala ko titi ba amma yanzu ga shi an ɗan samu matsala an nemi sai ya ajiye waɗannan zunzuro to kuɗin kafin a masa ofin yace shi kawai wannan shi ne dalilin da ya sa yake yin kuka yanzu duk a cikin manan da kyara samu wanda ya taɓa gode wa Allah saboda Allah ya ba shi dama yin fitari da jami'in akwai kawai yana ganin normal in ya shiga ban ɗaki ya tsilla abin shi kawai ya fita shi kenan baya tuna cewa shi kanshi wannan yana daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala galibi ba za ka iya gane ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ba sai idan Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara kana zuwa asibitoci idan kana zuwa asibitoci kana ganin irin yadda marasa lafiya su to a lokacin ne za ka iya gane ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala wani ya zamanto ya ga ɗan uwansa suna tare talauci ya yi musu yawa ya ga masu kuɗi suna hawa manya-manyan motoci suna jin daɗi saboda haka sai ya ce mata aina nahnu indama qismat hadhihi al-arza ita wani na mutane ne lokacin da aka raba waɗannan arzikin da kuɗin nan saboda haka shi kuma ɗayan da yake ya fi ta hankali sai ya riƙe hannunsa sai suka tafi asibiti sai ya nunnuna masa asibiti da marasa lafiya da sauransu sai yake ce mata aina ma nahnu indama qismat hadhihi al-amra ina muke lokacin da aka raba wannan rashin lafiya kaga wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske a rayuwa duk lokacin da kake gina ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala to za ka gode masa wannan yana daga cikin dalilan da ya sa Allah ya maimaita wannan juz'in na ayar a suratu Ibrahim ya kuma maimaita ta a suratu Nahl wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha duk yadda kuka kai wajen ƙidaye ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala to ba za ku taɓa iya ƙididdige su ba kuma yanzu ka ɗauka kawai yanzu akwai mutumin da na gani ba jin kai shi hakkin su kuma kato amma baya jin kai wallahi ka gani kuma sannan akwai wani yaro da na gani a Madina shi kuma tun da nake a duniya ban taba ganin paralyzed irinsa ba kuma ina jin ba ku taba ganin paralyzed irinsa ba kansa ne kawai yake motsi kwata-kwata a jikin shi kansa ne yake motsi saboda haka akan kawo shi haramun Madina a haka a kwance duk ko'ina a jikin shi a shirye kuma baban shi ne ya masa mummunan addu'a saboda har ma naga kasatin naku na kasatin baban lokacin da yake nadama kawai ya fita ne babansa zai tura shi ya tafi makaranta shi kuma sai ya ce ba zai je makaranta ba kawai kurma zai je kurma ne da ruwa saboda haka babansa irin kauyawan nan ne larabawa kauyawa na saudiya kawai sai ya mai addu'a kalma uku ce addu'a amma ta ja muku bala'i su duka ya mai addu'a ya ce Allah ya kare rabbata Allah ya rufe duk abin da kake so saboda haka yaron nan yana shiga cikin ruwa ko ina na ke sanya to ma'anin shi a cikin kissan yaron wanda yake da alaka da karatun mu shine akwai wani rubutu da naga yaron yayi ko kuma ya faɗa an rubuta inda burinsa a duniya shine Allah subhanahu wata'ala ya ba shi dama ya sujjada su daya wannan shine babban burinsa a duniya ya samu damar da zai sujjada ko sai saboda ba wani abu shi da zai iya yi ba yadda kuka gani a haka ya yi irin wani dogon tattare wanda yake mai tsawo wanda ake kwantar da shi kamar kujera a haka koyaushe to kai kuma yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya baka damar sujjada ba ka yi shi kuma so ɗaya yake so ya yi وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون wannan yana daga cikin imomin Allah subhanahu wataala yana daga cikin kuma abubuwan da suke nuna na kafin dan adam da kuma cewa dan adam ba kowan komai bane akwai wani yaro wanda yake ma'aikacin sabo daya lai da ya samu matsala yi ajiyar aka kwantar da shi a asibitin Saudi German Hospital na Madina sai da yaron nan ya yi wajen kwana goma kullum riyal 4000 ake biya mai riyal 4000 ya kai kwatankwacin aƙalla yanzu ka ce wajen 380 kwanansa 17 a sume kaga wannan da Allah subhanahu wa ta'ala yana ba shi lafiya yana masa komai amma ba ma ya tunani yanzu wani in bai ji kuɗi a kugunsa ba sai kamar zai zagi Allah kwata-kwata ba ma ya tunanin lafiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi a matsayin ni'ima gido ma da yawa daga cikin mu ba wanda ya taɓa godewa Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da ya masa ta ido ba wanda ya taɓa godewa Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar ji ya daga hannu ya ce ya Allah waɗannan kunnuwan da ka bani Allah na gode maka ya yi wata ibada ta musamman domin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yana daga cikin dalilan da suka sa Allah ya ce bayanin yadda ɗan adam yake kuma ganin ɗan adam ba kowa ba ne bal yanzur al-insanu mimma khuliq dan adam ya kalli daga abin da aka halicce shi mana khuliqa min ma'in dafiq an halicce shi daga ruwa wanda yake mai tunkudar juna yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'i yana fitowa daga tsatso da kuma karankarma saboda kaga wannan yake nuna maka cewa kenan dan adam asalinsa daga kazanta aka halicce shi an halicce shi ne daga ruwa wanda ba kowan komai ba ne bal yanzur al-insanu ila ta'ani anna sababana ma asaba har zuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa thumma amatahu fa akbara shi ne fa ya rayu an halitta shi ya rayu daga nan kuma idan ya mutu a jefa shi cikin kabari ba za ka taɓa ƙara gane ɗan adam ba kowan komai ba ne sai idan mutum ya mutu an saka shi a kabari mu a Madina inda muka yi rayuwa mai tsawo saboda ƙarancin gurin ƙasa da kuma ilimi gaba ɗaya magabarta babba guda ɗaya ce a Madina wanda na san duk wanda suka taba zuwa aikin haji ko umara sun tanta magabartar baki'a duka na aikin rufe kowa yadda wani malamin mu yace yayi hira da wani daga cikin masu hakan kabari saboda mutan ba sai in dan uwanka ya rasu kawai za a je a haka ba a'a akwai ma'aikatan gwamnati waɗanda aka garaza wanda suke hakan kabari na ka in mutum ya mutu kawai sai dai a je a saka shi saboda ƙasar tana da ƙarfi ba ruwa ake yi ba kuma sannan mu a can ana yin lahadi ne sai an yi kabari wanda yake mai tsawo wanda zai shanye sama da tsawon kowa a nan sannan kuma a yi wani a gefen alƙibla yake cewa bayan wata shida suke haka duk kabarurrukan da aka yi ƴan kaɗan ne ake tsallakewa idan aka zo aka haɗe bayan wata shidan nan ba abin da yake raukuwa sai wani ƙashi kawai ɗan ƙaranci a bayan mutum shi ne kawai ƙasa ba ta ci to shi ne wannan ƙashin ne da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala zai tsururta halitta ya zama idan aka yi wani ruwa kowa zai tashi yanzu misali mutumin da bayan wata shida za a rasa shi zai zama saura kawai ƙashin da bai sanar ba to waɗannan ƙasusuwan su suke tattara ya kirki a wani kabari shi ke nan a rufe wani abu magabartar gaba ɗayanta ta baki'a idan ka kalle ta sosai da ƙyar da wuce kilomita ɗaya tunda daga farkonta zuwa ƙarshenta in kana tafiya a ƙasa a tsawonta ba za ka yi minti goma ba za ka wuce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa allazi khalaqa lakum
huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i thumma istawa ila as-samaa'i fa sawwaahunna sab'a samaawaati wa huwa
kalakalakun ma fil ardi jami'an Allah fa shine wanda ya zamanto ya halittar muku duk abin da yake cikin ƙasa mana ya halicce shi ba don kowa ba illa saboda ku kuma tawa ila samai sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi nufi izuwa ga sama shine ma'anar istawa a nan gurin saboda haka istawa kamar yadda malamai suke cewa idan ta zo da ala shine a lokacin take nufin al-qudu wal istiqra shine take nufin daidaito amma duk lokacin da istawa sai ta ajiya da harafin ila to anan gurin tana nufin kasada kamar yadda istawa idan ta zamo fi'ili wanda yake lazim baya bukatar ta ajiya ita kuma tana nufin kamula kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kissa annabi Musa yake cewa walamma balaga ashuddahu wastawa kaga istawa anan gurin shine kamula mana ya cika ya zama cikakken mutum Allah madaukakin sarki yake cewa fa sawwahunna sab'a samawat sai ya daidaita su suka zamanto a sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala masani ne game da komai Allah madaukakin sarki kamar yadda waɗannan ayoyin suke nunawa Allah ya fara halittar ƙasa ne sannan daga baya ya zo ya halitta sama sai da ya fara halittar ƙasa sannan ya zo ya halitta sama kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul fussilat qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin yanzu wai ku kuna kokari ne ku kafircewa Allah wanda ya halicci ƙasa fi yawmai ayini guda biyu wa taj'aluna lahu andada kuma kuke sanya masa kishiyoyi zalika rabbul alamin wannan fa shine ubangijin talikai ma'ana shine ya halicci duk wani abu wanda ba shi ba waj'ala fiha rawasiya min fawqiha Allah madaukakin sarki kuma ya sanya tiraku a saman ita ƙasa wa baraka fiha Allah ya sanya mata albarka wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin Allah subhanahu wa ta'ala ya qaddara abincin ta fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin ma'ana yaya haka ne saboda waɗanda zai zamanto za su tambaya thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhan sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai nufi zuwa ga sama a lokacin tana hayaki fa qala laha walil ardi tiyaqaw an aw karha yace da ita da kasar duka yace ku zo dawan a tarran ku aw karhan ko ma da ba ku so ba dole ku bala ta tayna sai sai ta ce ai za ma mu zo a tarran faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sai ya zamanto cewa ita ma sama yayi ta a cikin kwana biyu ذلك تقدير العزيز العليم wannan shine aiki na kudura wanda yake yazo daga mabuwai al-alim kuma wanda yake masani wanda sanin sa ya garka na kowa da kowa saboda haka Allah subhanahu wataala gaba daya ya halici sama da kasa da duk abin da yake cikin su gaba daya a cikin kwanaki shida kamar yadda Allah subhanahu wataala ya fada kamar yadda ya zo a cikin hadisai Allah subhanahu wataala ya fara yin halittar ne ranar Lahadi ya gama ranar kuma saboda haka ranar Asabar ba a halitta komai ba shi ma annabi Adam kanshi kamar yadda bayani zai zo nan gaba idan mun zo kissa shi shi ma ranar juma'a aka halitta shi kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da haka saboda haka wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi dai a cikin suratul nazi'at Allah subhanahu wa ta'ala ayoyin suna nuna kamar daga baya aka halitta kasa inda Allah yake cewa a antum ashaddu khalqan am as-sama wai ku ne kuka fi girman halitta ko tsananin halitta ko wahalar halitta ne ko kuma sama banaha Allah subhanahu wa ta'ala ya gina sama ya kuma kyautata gininta ta yadda duk lokacin da ka kalli sama ta ƙara kallonta ba za ka taɓa ganin wani aibu ba Allah madaukakin sarki yake cewa rafa'a samkaha fasawwaha wa aghdasha laylaha wa akhraja duhaha da safe za ka ganta ta yi haske in dare ya yi kuma za ka ganta ta yi duhu sai Allah ya ce wal arda ba'da zalika dahaha saboda abin da ya sa za ku gane mukaddimar da muka yi ta farko a lokacin da za mu fara wannan tafsirin tana da muhimmanci za ku gane cewa da yawa wasu idan suka zo fassara alkur'ani suna samun matsaloli saboda rashin samun waɗancan abubuwan waɗanda ake buƙata kan mutum ya fara yin tafsirin alkur'ani kaga anan gurin malaman tafsiri wasu idan suka zo suna cewa wal arda ba'da zalika daha bayan nan kuma sai Allah ya shimfida kasa alhalin idan ka fassara wannan ayar da cewa Allah ya shimfida kasa anan gurin wannan zai sa wannan ayoyin su zamanto sun ci karo da ayoyin da suka zo a cikin suratul fussilat amma kamar yadda malamai suke cewa anan gurin wal arda ba'da zalika dahaha abinda ake nufi da dahaha anan gurin ba ana nufin shimfidawa ba ko kuma gyara kasa ko daidaita ta ma'anar ta shine akhraja minha ma'aha wa marha shine ma'anar dahaha anan gurin mana bayan Allah subhanahu wataala farko ya fara halittar kasa sannan kuma sai ya zo ya halitta sama sannan kuma sai ya zo ya fitar da abubuwan da suke cikin ƙasa saboda haka tsarin halittar ya sauko saboda haka Allah ya halitta ƙasa a kwana biyu sai ya zo ya halitta sama a kwana biyu sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zo kuma ya fitar da arzikin ƙasar da abubuwan da suke cikin ta daga baya to su kuma su ma a kwana biyu kamar yadda wasu malaman tafsirin suka faɗa shine in ka tattara zai baka kwana shida Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya faɗi irin waɗannan ni'imomi da irin waɗannan halittar da ya yi a cikin suratul fussilat sai ya ce in istakbaru fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa samud idan sun yi girman kai sun kiyarta to ka ce ni fa ina tsoratar da ku wata tsawa irin tsawar da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukowa samudawa da kuma adawa su samudawa da adawa Allah maɗaukakin sarki ya aika musu da manzanni amma sai suka ƙi yin imani da su saka ce inda Allah ya so da ya aiko mala'iku da haka mu ba za mu imani ba Allah maɗaukakin sarki ya ce fa amma adu fastakbaru fil ardi bighayri haqq wa qalu man ashaddu minna quwwa adawa sai zamanto suka yi girman kai suka dinga cewa man ashaddu minna quwwa duk duniyar nan ma ta waye yake mu karshe Allah ya ce awalam yarau annallaha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, wai ba ta gani shi Allah da ya halicce su yafi su karfi? Saboda haka da Allah ya tashi nuna musu ban mamaki, sai Allah subhanahu wataala sai ya aika musu iska, wacce wannan iskar ya zamanto ce fata-fata da su. Ka'annahum a'jazu naqlin khawiya, sai ka ce irin dabino ne wanda ya rufa da kasa. Fa hal tara lahum min baqiya, ba wani wanda ya rufa a cikin su. Wa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama ala al-huda, su kuma samudawa Allah madaukakin sarki yake cewa mun shirye su, amma fastahabbu al'ama ala al-huda, sai suka fifita makanta akan shari'a, suka zaɓi fata fiye da su shari'a. Saboda haka su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya raga-raga da su. Fa akhadhatuhum ar-rajfat fa asbahu fi darihim jathimin, Allah madaukakin sarki ya turo musu sa'awa, sai ga su kawai a burkana akan gwiwoyinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum, na isar muku da manzancin Ubangiji na, wa nasahtu lakum, na yi muku nasiha, walakin la tuhibbuna an-nasiha, amma kuma sai magana ku shine ba ku san masu nasiha. Wannan aya ta huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, malaman usulul fiqh sun kafa hujja da ita akan cewa duk wani abu da ka gani a ƙasa, a ban ƙasa, to duk wani abu da ka gani a ban ƙasa to ya halatta kai amfani da shi, in dai baka samu wani dalili wanda ya haramta shi ba. Akwai ka'ida a wajen malaman usulul fiqh da kuma malaman qawa'idul fiqhiyya wacce take cewa al-aslu fil ashiya'i al-ibaha, mana duk wani abu da ka gani to asali a cikin wannan abin shine ya halatta kai aiki da shi. Wannan shine abinda makiya yawancin malaman usul suka tafi. Saboda haka kayan sawa da kuma dabbobi da sauransu, in dai ka gansu ya halatta ka ci, in baka samu dalilin da ya haramta ba. Akasin haka kuma shine babu ibadu, shi kuma duk ibadar da baka samu dalilin da yake tabbatar da ita ba, to bai halatta a gare ka ya zamanto cewa ka aikata ta ba. Saboda haka wannan ka'ida tana daga cikin ka'idoji waɗanda suke yassara al'amarana shari'a, ta yadda al-sanan sallallahu alaihi wa sallam suka tabbatar da ita. Annabi yana cewa a cikin hadisi inna allaha faraba fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala tantahikuha wa sakata an ashiya'a rahmatan bikum min ghayri nisyanin fala tabhasu anha. Allah madaukakin sarki ya wajabta farillai, kada ku tozartar da su. Allah madaukakin sarki ya sanya wasu haddoji, kada ku keta su. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shiru game da wasu abubuwan danye muku rahama, ba dan ya manta ba. Dan haka kar ku yi tambaya a kan wannan. Wannan yake nuna cewa duk al'amuran mutane da mu'amalolinsu na yau da kullum, duk abin da ba a samu wani dalili wanda ya haramta ba, to wannan abin ya zamanto cewa halal. Allah yake cewa
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
Madaukakin sarki yake gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam labarin kakansa Annabi Adam. Allah madaukakin sarki yana da manufofi da yawa waɗanda suka sa yake kawo kissoshi a cikin Al-Qur'ani. Daga cikin waɗannan manya-manyan manufofin shine domin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da zuciya ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam, domin ya zamanto Annabi ya gane gwagwarmayar da yake sha. Akwai annabawa wanda suka zo gabaninsa waɗanda sun sha wahala ma sama da irin wahalar da shi ya sha, inda akwai annabin ma da bai samu ko mutum ɗaya da ya yi imani da shi ba, akwai annabin da mutum ɗaya ya yi imani da shi, shi kuwa nan sallallahu ya far mabiya sun haura 100,000 a lokacin da ya bar duniya. Da haka kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratu Hud, wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul ma nusabbitu bihi fuadak, muna yawan baka labarin kista annabawa ba don wani abu illa domin mu tabbatar da zuciyarka. A suratul Hud din dai Allah yake cewa tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Wannan labaran da muke baka labari ne na gaibi, wanda in ban da mun baka labari da kai da mutanen ka duk ba ku gani ba, don haka fasbir innal aqibata lil muttaqin, kayi haƙuri gaba ɗaya kyakkyawan sakamako yana ga waɗanda suka zamanto cewa suna jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. A nan gurin Allah maɗaukakin sarki yake cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ambata lokacin da ubangijinsa yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa, yake cewa da mala'iku, su mala'iku wasu bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su daga haske, kamar yadda ya zo a cikin hadisi khulqatil mala'ikatu min nur, an halicci mala'iku daga haske, wa khulqal jannu min marjin min nar, an kuma halicci aljanu daga harshen wuta, wa khulqa adamu min mawti kalaku, shi kuma annabi adam an halicce shi daga abin da aka wasafta muku shine ne kasa ko kuma yiku. Saboda haka Allah yake cewa da su waɗannan mala'iku waɗanda ba sa saba maka, inni ja'ilun fil ardi khalifa, ni zan sanya wani halifa a bayan kasa. Haka wasu suka fassara, mana wanda zai dinga yin hukunci. Wasu kuma suka ce khalifa, mana zan sanya wasu halittu waɗanda ya tsinku ba a zuhun ba a zai, mana in waɗannan sun mutu waɗannan za su zo, kamar dai da aka halitta annabi Adam, wani zamanin ya tafi wani zamanin ya zo, wasu sun mutu. Yanzu din nan akwai wanda ya san kakan shi na uku, akwai na abu kaga Allah maɗaukakin sarki yana ɗebo wasu ne sai ya kawo. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa zan sanya wasu mutane waɗanda ya tsufu ba a gurin ba'adan, mana idan wasu suka zo sai wasu kuma su zo bayan, in wasu sun tafi sai wasu su zo. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya Allah yanzu za ka sanya wanda zai zubar da jini kuma ya ɓanna a bayan ƙasa, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, mu kuma ga mu muna yi taslimi muna gode maka. Malaman tafsiri suka ce menene dalilin da yasa su mala'iku suka faɗa haka. Akwai malaman tafsirin da suka ce abin da ya sa mala'iku suka faɗa haka shine saboda farko Allah subhanahu wa ta'ala ya fara halitta aljanu ne ya zaunar da su a duniya, saboda haka Allah maɗaukakin sarki da ya zaunar da su a duniya sai suka dinga yin ɓanna, to shine sai Allah ya turo shaiɗan da wasu mala'iku suka yaƙe su suka kore su, shine suka koma gefe da kuma tsaunuka. Saboda haka wannan shine dalilin da ya sa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ce da mala'iku zai halicci wata zurriya a bayan ƙasa, shine suka ce da Allah haka. Akwai kuma malaman tafsirin da suka ce a'a, Allah maɗaukakin sarki ne ya ba su labari. Saboda haka lokacin da ya ce musu inni ja'ilun fil ardi khalifa, zan sanya wasu mutane ko kuma wasu halitta a bayan ƙasa wanda wasu yana wasu suna bin wasu, saboda haka a lokacin ne su mala'iku suka tambaya Allah subhanahu wa ta'ala suka ce masa yaya wannan mutum wannan halifan da za ka sa yake. Saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wannan halifan yana da zuriya, za kuma su dinga yi wa junansu hasada, za su dinga kashe junansu, za kuma su dinga ɓanna a bayan ƙasa. To wannan shine dalilin da yasa su mala'iku suka ce da Allah ai babu buƙatar a halarci waɗannan mutanen, tunda dai ga shi Allah yana da bayi waɗanda suke tsarkake shi, waɗanda suke gode masa, waɗanda suke girmama shi. Inni a'lamu ma la ta'lamu, sai Allah ya ce ai ni fa na san duk abin da ma ba ku sani ba. Saboda haka duk wani abu da ba ku sani ba ni na san shi, don haka na fi ku sanin sirrin da yasa nake so ya zamanto cewa نهر التهليف عبائك وعلم آدم الأسماء
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء
duniya ba wata daraja da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa mutum fiye da ya bashi ilimi kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa ra'aytul ilma sahibahu sharifun wa in walanatu aba'un li'amu wa laysa yazalu yarfa'uhu ila an yu'azzima qadrahu al-qawmul kiram yake cewa na ga duk mutumin da yake da ilimi zaka ganshi yana da kima idan mutane ko da iyayensa makaskanta ne ilimin ba zai bushe ba yana ɗaukaka shi har sai wasu mutane sun girmama shi inda ba da ilimi ba da wasu rayukan ba su fi daɗi ba to da kuma ba a san halal da haram ba to a sayyidina Ali radiyallahu anhu yana cewa ya ishi ilimi ɗaukaka duk mutumin da aka danganta shi da ilimi yana jin daɗi ko da ba da ilimi ba ne ya ishi jahilci kaskanci duk mutumin da aka danganta shi da jahilci yana baƙin ciki ko da kuwa jahili ne yanzu inda za ka ga mutumin da yake shara a kan hanya bai taɓa zuwa makaranta ba in ka ce mai malam za ka ga yana wala baki saboda ya ji daɗi amma inda a ce wanda bai taɓa zuwa makaranta ba za ka ce mai jahili kila ya samu wata kota ya buga maka a baya ko da kuwa jahilin ne saboda kowa baya so a danganta shi da shi wannan shine dalilin da ya sa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin ya nuna wa mala'iku fifikon annabi Adam a kansu da ya ba shi ilimi shi ne ma'anar wa'allama Adam al-asma a kulla Allah ya sanar da shi sunayen abubuwa duka wasu malaman tafsirin suka ce har a cikin mala'ikun duk da cewa a lokacin aka halitta shi amma zai nuna ya ce wannan Jibril ne wannan Mika'il ne har zuwa ƙarshe masu tafsirin dalalai da suke cewa Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi sunan komai hattal qas'ata wal qutai'a wal faswata wal qutai'a mana Allah ya sanar da shi sunan a babban ƙwarya da kuma ƙaramar ƙwarya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi sunan babban tuta da ƙaramar tuta sun kawo wannan ne don su nuna maka komai da komai Allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabi Adam saboda haka summa arabahum alal mala'ika bayan ya sanar da shi komai sai ya ce to mala'iku waɗannan abubuwan ku gaya min sunayensu in kuntum sadiqin in dai har da gaske kuke yi cewa ba zan halittu wata halitta wadda ta kai ku girma ba insha Allah ta'ala karshen abin da ya faru tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da mala'iku da kuma annabi Adam gobe zai kasance a cikin darasin da izinin Allah subhanahu wa ta'ala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wama ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at'ama wama kanu khaliqin aje cikar ko wannan yana magana ne akan yana magana ne akan annabawa da kuma rabuwar mutane gaba daya na farko dai ta inda mai cikar ko shine ita matar ai a farko tana cin abinci ko daga baya ne ta samu wata hala ta dina cin abin da kaga ne su karo da shi ba ba su da wani karo sannan kuma Allah subhanahu wataala yana magana ne akan magana annabawa a nan gurin yana magana ne akan annabawa na cewa Allah subhanahu wataala ya sanya su suna da bashariya irin ta ragowar mutane in ka koma farkon ayar za ka gani inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhi fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun duk waɗannan maka aiko a bayanka mun aiko su ne mazaje saboda ka tambayi waɗanda suka sani don ka san abin da yake faruwa Allah subhanahu wataala kuma a gurin yana yin rasmi ne game da kafirai saboda su kafirai suna ganin cewa bai kamata annabi ya zamanto cewa ya ci abinci ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya cika a cikin suratul Toba wa ma arsalna min qablika min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq da wani manzo da muka aiko kafin kai ba sai yana cin abinci kuma yana tafiya cikin kasuwa saboda haka amsar guda biyu na farko dai ita matar tana cin abinci a farko daga baya ne ta daina cin abinci to kaga wannan bai ci karo da ayar ba na biyu kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa ne a matsayin raddi na cewa annabawan da suka zo gabanin su dukkan suna cin abinci saboda haka yana nuna cewa annabawa ta fuskar ƴan adandaka ba su da bambanci da ragowar mutane kuma wannan akwai hikima mai yawan gaske da ta sa Allah yake aiko ƴan adam irin mu a matsayin manzanni saboda inda za a aiko waɗanda suka bambanta da mu to akwai matsaloli guda biyu na farko waɗanda suke so su kangare za su samu hanya na biyu kuma wasu hukunce-hukuncen na yau da kullum ba za mu iya samun su ba saboda baya faruwa da annabawan balle ya zama to cewa sun same su wallahu ta'ala a'lam indai duk mulkin ka ne za ka haɗe shi ne mana ai shari'a ba ta allaka hukuncin zakka da gonarka ko kamfaninka ba ta allaka ne da samun ke zama yana cikin mulkin ka ko shi ne ma'ana kud min amwalihim sadaqatan kaga amwalihim ne ce to ba wani alaka da wannan inda ya mulkin sa ne kuma ya samu a shekara guda duk an dai sun kai misali an haɗa su da samu su da zaka wallahi bai halatta ba gine-ginen ne ok wallahi dai gaskiya ne ka taimako ne wajen aikata samo saboda Allah subhanahu wataala a cikin suratul ma'ida aya ta biyu yana cewa wata'amanu an nujuma taqwa wa la ta'amanu an tushrikuna bil ridwan dinga yin taimakekeniya wajen aikata ayyukan alkhairi amma kada ku rinka taimakekeniya wajen aikata samo don haka wannan yake nuna cewa irin waɗannan abubuwan da za su kai zuwa ga samo ku ji halatta bai zamanto an yi ba ban a wajen malaman musulunci a iya ɗan ƙaramin binciken mu ta kasu gida uku na farko akwai ban ɗin da ake yi saboda motsa ciki ƙwallo da ƙwallo da ƙwallo kanawa duk muna ƙarami saboda haka idan mutum ya yi ƙwallo ta motsa ciki suna ga makotan mu ma suna faɗa haka ko an da ya zama ce ban an ka gane ko kuma makotan mu ne makotan kanawa ne saboda haka idan mutum yana yin ƙwallo ne saboda kawai ya motsa ciki wannan kamar yadda malamai suke faɗa ta halatta idan ba ta zamanto ta hana a sallah ko wata ibada ba kashi na biyu na ƙwallo shi ne wani mutum a gefe ya sa kofi ya sanya ƙungiyoyi biyu kofin nan da niyyar su kara duk wata tafi za ta ɗauka shi ma wannan da yawa malamai sun haramta shi ba don komai ba illa saboda kasancewa tana kaiwa zuwa ga gaba saboda duk wanda ya ci to zai dinga haushin zai wanda bai ci ba zai dinga bin haushinsa saboda haka wani lokacin ma akan tashi da dinke-dinke da kuma gaba da tsiyayya kashi na uku na ƙarshe shi ne kamar irin baltin fifa da kuma wasu club-club ɗin inda wannan club ɗin zai kawo kuɗi wannan club ɗin shi ma zai kawo kuɗi ko kuma ƙasa kaza da ƙasa kaza su kawo kuɗi a cikin kodi ƙarshe ƙasa guda ɗaya ta ɗauka wannan shi kam haramun ne babu kokwanto a ciki saboda ba shi da bambanci kwata-kwata da tata ba shi da bambanci da tata saboda haka haramun ne kuma ga gaba da yake haddasawa a ciki saboda haka duk wanda ya samu kuɗi ta ɗaya daga cikin waɗannan falafalan guda biyu to haramun ne wannan kuɗi ya tashi don haka wannan shi ne kashe-kashen ƙwallo gida biyu Allah ya ba mu da cewa ya sanya rayuwarmu kamar yadda yake shi. POS ko? To, wallahi wannan matsalar ni ina tsayawa ne a gaskiya gaskiya. Abinda na farin jayarwa shi ne barin tsaya. Amma kuma saboda ita inda barin sa yafi shi ne kasancewa ya yi kama da riba. Saboda za ka ba da 10,000 kai kuma a ba ka 9,000 misali da 800. Inda a kan ɗanda na sani jin naira 1,000 suna ciran naira a kan. To kaga ta nan gurin ya yi kama da riba. Amma akwai gurin da haramta shi zai yi wahala. Saboda kasancewa shi wanda ya turo maka 10,000 nan ya yi maka aiki. Kasancewar ya rage maka lokacin da za ka je kamata a layake siyan sannan kuma ya rage maka cajin da banki za su kira idan kai ne ka cire kuɗin inda taron kuɗi ana cire kuɗi ƙasa da idan cirewa kai inda suna amfani kuɗin ATM ɗin su akwai kuɗin maintenance ɗin su na ATM to sannan kuma shi kanshi akwai wani special charges da su bankin suke yi mata don haka ne ni abin da zan ce shi ne duk mutumin da yake da damar da zai jura wannan layin to gaskiyar lamari bin wannan layin shi ne yanzu amma wanda ya yi to gaskiyar lamari ni ba zan iya cewa haramun ba ne amma dai zan ce ya bar abin da ba shi ne ya zamanto ya fi daidai ba saboda haka barinsu shi ne ya ce amma in mutum ya yi in an duba hidimar da mai POS ɗin yake yi to haramta shi zai yi wahala don haka ina ba wa masu POS ɗin shawara waɗanda suka lasunta wa kansu za su sana'a tare da cewa ita ma barin sana'a shi ne ya fi to su dinga karɓar kuɗi kusa da hidimar da kake wannan shi ne zai sa ya zama to sun nisanci cin riba da kuma cin haram Allahu ta'ala a'lam اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واقنا واصرف عنا برحمتك الشر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله يسعدك وتولنا لك بعد قدموا wajen tabbatuwar wannan tafsirin da waɗanda suka ba da gudunmawa da kuɗinsu da waɗanda suka ba da gudunmawa da ƙarfinsu da waɗanda suka ba da gudunmawa da lokacinsu daga Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya wa wannan tafsiri albarka ya sanya ya zamanto an bato mai kyau gare mu gaba ɗaya ta yarda waɗanda suka zo a bayan mu ma za su amfana da wannan tafsirin kuma su yi mana addu'a mu duka gaba ɗaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك